This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad da download da kuma niya FM. Muna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Grace Alheri Abdi ce daga birnin Washington DC tare da Jummai Ali da kuma sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a shirinmu na yau Litinin 14 ga watan Disamba shekara ta 2015. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya faɗa a dandalinsa na Twitter cewa dila saka a ƙarshen kashe-kashe a ƙasar Burundi. An yakin sa kan musulmi da Krista a Jamhuriyar Afrika ta tsakiya kuma sun yi barazana cewa za su dagula zaben da ake yi akan tsarin mulkin kasar. Kasar Masar ta ce babu shaidar cewa 'yan ta'adda ne suka haddasa hatsarin jirgin saman fasinjan kasar Rasha a kasar.
Kanin labaran kenan, hare-hare da aka kai a waɗansu ƙauyukan jihar Plateau sun yi sanadiyar rasa rayuka da dama. Muna kuma da rahoto bayan labarai, sai kuma wani hari da aka kai kan 'yan sanda a Jamhuriyar Nijar. Za ku kuma ji abin da masu kula da lamura ke cewa dangane da arangama da aka yi tsakanin jami'an sojoji da 'yan shiya a Zariyar Najeriya. Yusuf Aliyu Harande zai shigo da shirin ilimi garkuwar ɗan adam, sai kuma kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayo da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum a sauraro ga kuma labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga bangarorin kasar Burundi da siwa Allah su kawo ƙarshen tarzoma su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a kasar. Jiya Lahadi John Kerry ya rubuta a dandalinsa na Twitter cewa tilas a kawo ƙarshen kashe-kashe. Tun da farko ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta faɗa wa Amerikawa da su guji kai ziyara ƙasar Burundi, kuma ta ba da shawarar cewa waɗanda suke ƙasar su fice ba da jinkiri ba, a yayin da tarzomar siyasa ke ci gaba da yin ƙamari a ƙasar. Fiye da mutane 80 ne aka kashe a ranar Juma'a lokacin da wasu mahara ɗauke da makamai suka kai su mame sansanonin soja a Bujumbura babban birnin ƙasar. Cikin waɗanda aka kashe har da jami'an tsaro guda 8 da kuma mahara da dama. Wannan rikici dai ta faro ne a watan Afrilu lokacin da shugaban ƙasar ya ba da sanarwar cewa zai tsaya takara a karo na uku. Majalisar Ɗinkin Duniya ta kiyasta cewa tun wancan lokacin tarzoma ta kashe fiye da mutane mai 140, ta kuma tilastawa 'yan Burundi 120,000 arcewa daga ƙasar. A can Jamhuriyar Afrika ta tsakiya kuma akalla mutane 6 ne suka ji rauni a jiya Lahadi a fafatawa da harbe-harbe a Bangui babban birnin kasar, a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe ke kada ƙuri'a akan sabon tsarin mulkin kasar da nufin kawo ƙarshen tarzomar da aka yi fiye da shekaru uku ana yi. 'Yan yaƙin sa kan musulmi da Krista waɗanda suke da alhakin tarzomar sun yi barazanar sa kafar angulu ga zaɓen. Wani ɗan jarida da yake wa kamfanin dillancin labarun Faransa aiki ya ba da rahoton cewa ya ga gawakin mutane biyu da kuma wasu da dama a cikin wani masallaci, to amma har yanzu ba a ji wani bayani a hukunce dangane da yawan waɗanda suka jikkata ba. Idan har 'yan ƙasar suka yi na'am da sabon tsarin mulkin ƙasar, matakin zai ƙayyade wa'adin mulkin shugaba zuwa biyu da kuma fitar da soja daga mulki, kuma zai tabbatar da 'yancin kowa na bin addinin da yake so. Wani lokaci cikin wannan wata aka shirya yin zaben sabon shugaban ƙasa da kuma wakilan majalisar dokokin ƙasar. An kashe dubban mutane, an kuma tilastawa dubban mutane barin gidajensu tun lokacin da 'yan tawayen musulmi ta Saleka suka ɗan kwace mulki suka hamɓarar da gwamnatin shugaba François Bozize.
Yau Litinin ƙasar Masar ta gabatar da rahoton farko da ke cewa binciken da ta gudanar bai gano wata shaida cewa ta'addanci ne ya haddasa hatsarin jirgin saman fasinjan Rasha a ranar 31 ga watan Oktoba a zirin Sinai da ya kashe mutane 224 ba. Wata sanarwa da ma'aikatar kula da sufurin ababen hawa ta gabatar na cewa tana ci gaba da gudanar da bincike musabbabin hatsarin jirgin saman. To amma binciken da ta gudanar ya zuwa yanzu bai nuna wata alamar 'yan ta'adda ne suka haddasa hatsarin jirgin ba. Kasar Rasha da waɗansu ƙasashen yammacin duniya ciki har da Amurka sun faɗa cewa wani bam da aka ɓoye a cikin jirgin ne ya haddasa faduwar jirgin. Ita kuma kungiyar ISIL ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin harbo jirgin, har ma ta gabatar da hotunan abin da ta ce bam ɗin da ta ɓoye a cikin jirgin ne. Shi dai wannan jirgin saman ya taso ne daga Sharm el-Sheikh, wani wurin shakatawa mai farin jinin Turawa. Hatsarin jirgin ya shafi harkokin yawon shakatawa a ƙasar, domin ƙasashen Rasha da Burtaniya sun dakatar da zirga-zirgar jiragen saman su zuwa yankin. Kungiyar ISIL ta ce ta kakkaɓo jirgin saman ne domin mai da martani ga hare-haren da ƙasar Rasha ta fara kaiwa Siriya a ƙarshen watan Satumba da nufin auna 'yan kungiyar.
Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Lahadi, Amurka ta yaba wa zaben da aka yi a ƙasar Saudi Arabia a zaman matakin da ya shiga tarihi, domin a karon farko mata sun yi takara kuma sun ci zaɓe a majalisar ƙananan hukumomi ko kuma majalisun ƙananan hukumomin ƙasar. Sakamakon zaben da aka gabatar jiya Lahadi ya nuna cewa mata 17 ne suka ci zaɓe, kimanin mata 900 daga cikin 'yan takara 6,000 na kujeru 2,000 mata ne, duk da matsalolin da suka fuskanta wajen yin takara da kuma yin rajistan zaɓe, kamar yadda ƙungiyar hankoron kare haƙƙin jama'a ta Human Rights Watch ta faɗa. Jami'an ƙasar Saudi Arabia sun ce kimanin mata 130 ne suka yi rajistan yin zaɓe da aka yi a ranar Asabar, kashi 1 daga cikin 10 na yawan mazan da suka yi rajista. Ba kasafe ake yin zaɓe a ƙasar ba, saboda haka zaɓen da aka yi a ranar Asabar shi ne karo na uku da 'yan ƙasar suka zaɓi wakilan majalisun ƙananan hukumomi. Tsohon sarki marigayi Abdullah, wanda ya rasu a watan Janairu, shi ne ya gabatar da wata doka a shekara ta 2011 da ta bai wa mata umarnin yin zaɓe.
Daga ƙarshe ƙasar Turkiya ta janye wasu daga cikin mayakanta daga wani sansanin da ke kusa da garin Mosul na ƙasar Iraki. Kafofin yaɗa labaru suka ba da wannan labari a yau Litinin. Sun ce matakin wani ɓangare ne na abin da jami'an soja suka kira sake tsari ko kuma yin kuskurima ga harkokin soja. Tun farkon wannan wata sojojin Turkiya ke gudanar da ayyuka a Iraki, suna taimakawa wajen horar da mayakan ƙasar. Kuma a farkon wannan watan rundunar soja ta tura ƙarin sojoji zuwa garin Mosul, suna masu faɗin cewa ana buƙatar su domin kariya. Wannan mataki ya baiwa gwamnatin Iraki haushi, har ma ta buƙaci Turkiya ta janye sojojinta, ta kuma yi barazanar cewa za ta kai wannan batu gaban Majalisar Ɗinkin Duniya. A makon jiya wasu manyan jami'an sojan Turkiya suka kai ziyara birnin Bagadaza a wani yunkurin magance matsalar. To amma ƙasar Iraki ta ci gaba da buƙatar sai lalle Turkiya ta janye sojojin nan take. Kafofin yaɗa labaran Turkiya sun ba da rahoto a yau Litinin cewa motocin soja guda 10 suna daga cikin abubuwan daga ake janyewa daga Mosul. Faran duniya kenan, kuka saurara. To bari mu buɗe taskar rahotannin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda kakakin rundunar tsaro a jihar Captain Ikedichi Iweha ya tabbatar wa wakiliyarmu Zainab Babaji cewa an kai waɗansu hare-hare da suka yi sanadiyar rasa rayuka da dama.
An samu a taikace mutane 12 waɗanda suka rasa rayukansu, ba sai muka yi taimako muka samu waɗanda suna da nan da rauni daban-daban, muka sami muka kwashe su muka je aka kai asibiti. Wannan halin da aka kai muna gan shi cewa kaman tun dama, wato ranar Juma'a da ta shige a ƙauyen Waren akwai Fulani guda 2 da aka kashe. Da muka samu wannan labarin muka kawo gawansu muka kai har muka bi ga Biso, kuma muka ba su hakuri muka ce su ba da lokaci za mu ɗauki mataki. Kuma duk wanda suka kai wannan harin mun fara bincike, kuma Allah ya da nan ba da Juma'a ba za a kama su, za a san gunda suka fito, kuma za a ɗauki mataki a kansu. A taƙaice dai muna kira ga jama'a su kwantar da hankali. Tun watanni 3 da wani abu da suka gabata ba gunda aka samu matsala, saboda matakin da muka ɗauka daban-daban. Wannan garin dama ta ce ba ta son ma'aikin Operation Safe Haven suna za su iya su kare kansu, za su iya su tsare kansu. Muna kira ga jama'a su bude kofa su gaye su karbi ma'aikin operation safe haven don mu samu mu yi aiki a kauyukan nan dan ma'aikin mu suna nan in abu mummuna haka ya tashi za mu iya mu maganta shi kamun ya kai ga rashin mutane har irin wanda aka samu a garin Kwata.
Na zanta da Parkim Jacob daga ƙauyen na Kwata.
A takaice dai akwai mutane 16 da aka samu gawakinsu guda 6 yanzu a haka na asibiti a yanzu muna neman mutane mu kusan 100.
Wai da sun bata kenan ko yaya?
Kamar sun bata ba mu riga mun sani ko an kashe su a daji ne ko ya aka kashe ba ko kuwa ma ko sun gudu ne ba mu riga mun sa a wannan lokacin ne muke magana ba mu riga mun ci ko me ke faruwa ba muna neman su.
Yanzu wani yanayi ake ciki a wurin?
To yanzu dai ana tunani ko a je a yi musu mass burial ne ko a bari tukuna dai muna jiran sarki ya zo.
A ƙauyen Gold Horse da ke ƙaramar hukumar Yamma an kashe mutane 6 kamar yadda wani da ya buƙaci saka ya sunansa ya shaida min.
Zan samu wa samu gawaki guda 4 sun ce jisun mutu hasi an dawo da gawa su zama 6 kina zai akwai sauran mutum 5 a asibiti.
To amma yanzu wani yanayi yake a wurin?
Yanzu community mu agree za a ma wancan yin mass burial ba wani yanayi ma.
Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
A Nijar kuma waɗansu mutane ne da ba a san ko su wane ne ba suka kai hari kan 'yan sanda da ke gadin sabuwar jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki wadda ke tsakiyar birnin Yamai. Duk da yake ba a sami nasarar wato asarar rai ba, wani ɗan sanda ya ji mummunan rauni yayin da maharan kuma suka arce. Wakilin Musulun Mummuni Barma na ɗauke da ƙarin bayani.
A washeshen karfe 1 na daren Lahadi wayewar Litinin ne wasu mahara dauke da bindigogi suka afkawa 'yan sandan da ke gadin wurin da ake ayyukan ginin sabuwar cibiyar jam'iyyar PNDS tarayya da ke unguwar Zabarkan. A tare manema labaran da ya kira kakakin rundunar 'yan sandan Nijar Captain Adili Toro mai nasara ya ce,
wannan hari da an kai dai an jima mutum guda cikin 'yan sanda yanzu aka zance ne miki muku yana can a babban gidan likita na Hopital National Dunyami. Kamar ɗiyan harsasai wa'annan an samu kamar duida 16 nan inda mutane wannan sun ka kai wannan hari nasu. Wa'annan mutane da sun ka hari wanda muke ce muku ba mu san ko su wane ne ba sun kasu kashi 3. Kashi na farko shi wannan yana saye da kayan jami'an tsaro ya hito musu daga wajen cinema Zabarkan. Wannan kashi na biyu shi kuma yana bisa kan moto kasiya. Group ɗin na uku su kuma suna cikin mota baka Mercedes su kuma sun yi ta wajen CHA Africa Salam.
A nata bangare jam'iyyar PNDS tarayya ta danganta wannan al'amari da aika-aikar cimma wata manufar siyasa, in ji wani kusan jam'iyyar Alhaji Asmanu Muhammadu, ko da yake bai fito fili ya bayyana waɗanda suke zargi da hannu a wannan hari ba.
Ni a ganina akwai siyasa ciki, tunda in ba siyasa me zai sa a kai ma biron jam'iyyar PNDS tarayya hari? Da in ba siyasa ciki akwai wurare na gwamnati wanda in kamar mutane ne da ke da mugunya niyya wanda ake ganin suna tada kayar baya a cikin ƙasa, kenan ofishin gwamnati ya kamata a kai mahari ba ofishin jam'iyya ba.
An dai bayyana cewa dukkan maharan sun sha, kuma ya zuwa yanzu ba wata ƙungiyar da ta ɗauki alhakin kai wannan hari, sai dai hukumar 'yan sanda ta bayyana shirin ƙaddamar da bincike domin gano masu hannu a wannan aika-aika don gabatar da su a gaban shari'a. A shekarar 2014 ma hukumomin Nijar sun damƙe wasu mutane da ake zargi da laifin cinna wuta a ofishin jam'iyyar PNDS tarayya, amma daga bisani kotu ta sallame su. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
To bari mu sake komawa Najeriya, inda al'umma ke ci gaba da tofa albarkacin bakinsu kan arangamar da aka yi tsakanin jami'an sojoji da 'yan shiya a garin Zare da ya janyo asarar rayuka. Ga rahoton da wakilinmu Umar Faruk Musa ya haɗa mana.
A daidai lokacin da ƙoƙarin da manema labaru ke yi domin su samu mayar da martani daga fadar gwamnati dangane da tashin hankalin da aka samu a Zaria tsakanin 'yan ƙungiyar nan na 'yan uwa musulmi wanda ake danganta da ɗariƙar Shi'a da kuma sojojin Najeriya, manya masu faɗa a ji suna ci gaba da bayyana ra'ayinsu cewa ya kamata a yi taka tsantsan da hattara domin kada a sake nasa irin abin da ya faru da 'yan ƙungiyar nan ta Boko Haram. Sarkin musulmi Abubakar Sa'ad na uku ya bayyana irin wannan ra'ayi a wata sanarwa da ya fitar daga Sokoto. Sannan kuma masu faɗa aji akan sha'anin tsaro su ma sun ta nuna damuwarsu dangane irin wannan halin da sojojin Najeriya suka samu kansu a ciki. Hajjia Naja'atu Muhammad, ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar APC kuma ta hannun daman Jalal Muhammadu Buhari, ta tofa albarkacin bakinta inda take nuna damuwarta akan cewar ana neman a tarwatsa ko a sake haddasa wata rigima a arewacin Najeriya ne.
Wannan irin wannan kama karya da wannan abu mutane ba gaira ba dalili ana karkashewa shi ya janyo yaƙin Iraki yanzu sun fi shekara 20 suna yin sa ba ranar karewa. Shi ya janyo wannan yaƙin da ake yi a Syria sun kacacala ƙasar su ba ranar karewa. Shi ya janyo wannan yaƙin da ake a Yemen ba ranar karewa. To haka zalika shi ya janyo mana yaƙin da ake yi da su Boko Haram a Najeriya. Shine magana ta farko. Magana ta biyu ita ce shi General Muhammadu Buhari mu waɗanda muke masoyansa muna son sa ne ba dan yana dogo dan daura ba ya jama'a muna son sa ne dan mun haƙƙaƙa cewar mutun ne wanda yake mai tsananin son ai gaskiya da adalci idan aka samu abu sabanin haka ba fa za mu yadda ba shine abin da nake so mutane su gane amma a matsayina ta wadda take na saida raina saboda shi zan buƙaci in ganshi zan zauna da shi sannan kuma ni zan bashi shawara yanda na gane amma kafin lokacin yana da kyau a matsayinsa na adalin shugaba maza waɗannan sojoji da suka aikata wannan ta'asa dan ba dokar duniya da ta ba su ikon yin wannan.
Hajjia Naja'atu Muhammad kenan jigo a jam'iyyar APC a tattauna da nayi da ita a Abuja. Shi ko wani mai sharhi kan al'amuran tsaro a Najeriya wato General Abdulrazak Umar yana ganin cewa aikin da sojoji suka yi a Zaria ba abun da ya kamata a yi bane saboda aiki ne na 'yan sanda ba sojan ƙasa ba.
Ba inda yake a duniya inda yake soja ne zai tsaida doka ko ya hukunta wanda ya karya doka ba nasa bane. Wannan aikin dogari ne ko aikin ɗan sanda. Kuma ko shi sojan aka yi wa duk da abin da ke makaman da suke tattare da shi bai kamata ba ya cire ɗaya ya fitar da haƙinsa ba daidai ba ne.
Amma baka ganin cewa idan aka tokari soja kamar hakan takan biyo baya musamman saboda 'yan ƙungiyar nan an sha samun su da tare hanyoyi da musgunawa mutane da ɗaukar matakai da waɗanda suke damar da mutane amma ba a yi musu komai ba sai kawo yanzu ne da
soja. To wannan laifin waye ne ba a yi musu ba? Laifin soja ne ba a yi musu ba? Ko haƙƙin soja ne a yi musu? Kai ba laifin ba bane. Wanda aka bar ma aka ɗora masa nauyin doka da lura da ita da sarrafa wanda suka karya ta laifinsa ne.
General Abdulrazak Umar kenan wani mai fashin baki akan sha'anin tsaro a tattauna da ne da shi a Abuja. A yanzu dai ana jiran a ji irin matakin da gwamnatin Muhammadu Buhari za ta ɗauka domin a kawar da cigaba da artabu ko tashin hankula tsakanin 'yan wannan ƙungiyar da sojoji. Umar Faruk Musa murar Amurka a Abuja, Najeriya.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo a nan Washington na cewa karfe 10:18 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwa ɗan Adam.
Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa, ƙwalƙwaliyar daraja shi hau shi ɗare ɗam.
Masu sauraro, assalamu alaikum. Yusuf Aliyu Harande ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A kashin ƙarshe na nazari da muke yi wajen bincikar yadda ake kyautata jin daɗin malaman firamare da inganta su kansu makarantun firamare a ɗaukacin Najeriya baki ɗaya. A yau abokin aikinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya samu zantawa da wasu malaman firamare da suka ta'allaka waɗannan matsalolin ba kawai ga gwamnatoci ba, har ma da iyayen al'umma. Idan masu sauraro za su iya tunawa, mun kwashe kimanin makonni da dama muna zagayen jihohin Najeriya don duba yadda ake gudanar da harkokin ilimin makarantun firamare a ƙasar. Amma abin mamaki a nan shi ne, babu wata jiha da muka je wadda ta fi wata, sai dai ana iya cewa dukkan warja ce.
Mai ilimi ya san martaba ga mutane, kalgi marar ilimi abun rainawa.
Masana sun yi amanna cewa sukurkucewar ilimi a matakin firamare shi ne babban dalilin da ke mayar da hannun agogo baya ga sha'anin haɓaka harkokin ilimi a Najeriya. Riƙon sakainar kashi da hukumomi da sauran masu ruwa da tsaki ke yi wa sha'anin koyo da koyarwa a matakin firamare da kuma rashin cikakkiyar kulawa ga walwala da jin daɗin malaman makarantun firamare na daga cikin manyan al'amura da suka haifar da taɓarɓarewar tsarin ilimin firamare musamman a lardin arewacin Najeriya. Malam Kabir Muhammad wani malamin makarantar primary ne a jihar Katsina.
Ta tsakanin da Allah a nan jihar Katsina in ka kalli kayan aikin za ka ga kayan aiki ne irin na da. Abin da ko kuma ilimi a yau yana buƙatar zamani tunda shi komai ya tafiya ne da zamani. Akwai buƙatar a kawo kayan aiki irin na zamani. Alhamdulillah ita wannan gwamnati an shigar da wannan magana wajen ta tana ta shirye-shirye ma na samu a dan shigo da irin waɗannan abubuwan.
Yaya yanayin ƙwararrun malamai a nan Katsina?
Jihar Katsina tana cikin jihohin da ke fuskantar irin wannan matsala. Idan ka ɗauko za ka ga malamin makaranta a nan Najeriya shi ne koma bayan ma'aikata a ƙasar nan. Waɗanda ya kamata a ce sun je sun yi karatu koyarwa su koyi ilimin koyarwa to za ka samu kusan ba su ke zuwa ba saboda lalacewa wannan ɓangaren. Za ka ga malamin makaranta shi ake biya kuɗin da shi ake biya albashi mafi kankanta a ƙasar nan ta ko ba dai. Da kan da Allah ina kira mani da gwamnatin tarayya da ta yi da tsarin komai gaba ɗaya. Ya kamata a kalli malamin makaranta a yi musu tsari mai kyau. Kamata a yi malamin makaranta a biya shi kuɗin da zai kashe mai kishi. Yadda ainihin mutane da ya kamata su koyi karatu su koyi ilimi irin na koyarwa wallahi da gurin za ka ga suna zuwa. Ai duk wanda ya rasa karatun firamare ai ya tashi ai. Idan ka kalli da yaran mutum ya karatu yanzu a akwai ban tausayi wallahi akwai ban tausayi. Yaran sun yi yawa malamin babu makarantun babu. Shi kuma malamin makaranta ya fi kowa wahala. In aka tara malamin ma'aikata gaba ɗaya misali a ɗebo na ɓangarorin gaba ɗaya a jera su. Da malamin makaranta tausayi ka gane shi. Dan na farko za ka gani shi ne wanda bai da riga mai kyau shi ne bai da wani fita mai kyau. Na in ka kalli shi kawai da ma ka gane shi ne kawai. Wanda aikin malamta aiki ne mai yawa. Za ka je aiki. Ka shirya yara kai za ka ba su tarbiyya kai za ka koyar da su karatu kai za ka zama alƙali za ka raba faɗa za ka zama malamin asibiti ka sa magani da al'umma gaba ɗaya da gwamnati an haɗa hannu gaba ɗaya a yi ma ilimi fahimi.
Ga alama dai wannan batu na fitar da haƙƙin malamai da ke koyarwa a makarantun firamare na ɗaukar kaso mafi yawa na ci gabansu ko akasin haka. Kamar yadda wani malami da ya ce ya kwashe fiye da shekaru 15 yana aikin malinta a hukumar kula da makarantun firamare ta jihar Kano. Amma har yanzu yana matakin albashi na tara ne tare da cewa yana da digiri a fannin aikin malinta.
In kaga yanzu kwata-kwata mun fi shekara nawa ba annual increment. Ba ma a yi kwata-kwata annual increment. Tunda in aka ɗauke ka aiki yau da wanda aka ɗauka bara za ka ga cewa wannan fikon na wannan annual increment ɗin shi ne zai ba da bambanci tsakaninka da shi. Tun 2005 nake da digiri to amma yanzu na samu kaina a cikin wayanda suke ya kamata a ce an musu promotion amma ban samu wannan promotion din ba. Akwai irin wayannan kowace karamar hukuma ka ji a jihar Kano za ka same su bila adadin.
Wai da kuke koyarwa ne tun da ka ce ga walwalar ka ga halin da take cikin
gaskiya wato kokari ne dai da jajircewa irin na malamin ma na primary din a halin yanzu ya kamata a ce gwamnati ta duba da idan rahama taimakawa malaman primary wayannan haƙoƙi nasu a dinga kula da su akai-akai. Har yanzu in ka je primary musamman na ƙauye akwai wayanda zaka ga cewa aji nawa kai akwai primary ma da ko guda ɗaya ma ba su da shi abin zama duka yaran a zaune suke a haka a ƙasa ko a wasu daga cikin primary din da zaka duba zaka ga sai dai samar da tabarma haka yaran su duka zaunawa akan wannan tabarma din wasu kuma a ƙauye a floor din ajin za su zauna ba ma tabarma.
A can jihar Jigawa kuwa ko da yake malaman makarantun firamare na karɓar albashi a kan kari shekaru da dama da suka shuɗe. Amma akwai wasu ƙalubale kamar yadda Malam Garba Musa guda cikin waɗanda ke koyarwa a makarantun firamaren jihar ke faɗi.
Kamar bita da ake yi a kan harkar ayyuka akwai abubuwan da suka kasance wasu za ka ga latest ne kayan aikin ko kuma wasu hanyar koyarwa ce ba kuwa wadda ya kamata a ce kai ma ka santa to kuma sai ka ga sai abin ya wuce ko wannan abin da ma za ta zo ma kaga akwai buƙatar a ce lokacin da shi wannan ake koyar da wannan malamai ake koya musu wannan bitar take da ilimin wannan yada ilimin a gun yara.
Yaya su kuma yanayin makarantun fa da kuke shiga ku koyar da wannan ilimi ga yara?
Na farko akwai buƙatar wurin da yaran su za su zauna da ajin da za su zauna. Saboda yanzu kaga yaran da muke da su da suke zuwa sabbin zuwa za su kai kamar 70 kaga yaro 70 da wani abu a aji daya kaga akwai buƙatar a ce sun wuce aji daya zuwa sannan abin zama.
Masu sauraro iyakacin abin da ya sauƙaƙa kenan a shirin namu na yau. Bisa ga al'ada a kowace ƙarshen shekara mukan yi waiwaye adon tafiya. don duba irin tafiyar da muka yi a cikin shekarar baki daya. Idan Allah mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za mu fara bibiyar abubuwan da muka yi tun daga farkon wannan shekarar har zuwa yau. Yanzu kuma a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Mahmud Ibrahim Kori, da ya hada muna wannan rahoton, sai Julie Lesus Gresham mai bada umarni. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande, ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia.
To, a gaida Harande, sai kuma ra'ayu da ku masu sauraro kuka aiko mana ta hanyar email.
Saƙon farko cewa ya assalamu alaikum VOA. Ina kira ga 'yan shi'ar Najeriya, ya kamata ku daina takalar jami'an tsaro a duk lokacin da kuke bukukuwanku na ibada, domin abin da kuke yi ya saba ma addinin Islama. Daga Safiyanu Gumel, Zangon Daura, zuwa ga sashin Hausa na muryar Amurka. Hakika rikici tsakanin 'yan shi'a da sojojin Najeriya abin takaici ne. Da fatan shugaba Buhari zai sa baki, domin kuwa sallah daga liman take kyau. Sako daga Bala Muhammad Dambam, garkuwar muryar talaka na karamar hukumar Dambam. Hakika ya kamata sojojin Najeriya su daina kashe al'ummar da basu san hawa ba, basu san sauka ba a garin Zaria. Ga inda ake yaki a jihar Borno, sai su ji cikin gari suna ta kashe jama'a. Kaito mu dai talakawa da wani kunni zamu ji ne. Allah Allah ya kyauta, amin. Daga Shehu Bashir Fulani. To, samba da suki, ai da ma duk tsuntsun da ya kira ruwa, shi ruwan kan doka. Fatarmu da Allah ya sa kotu za ta yi ma hukunci daidai da laifin da ka aikata, domin ya zama izina ga 'yan baya. Daga Naziru Abubakar Sabu Gusau. Sakon karshe cewa assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Don Allah ku ba ni dama in ji hankalin sojoji da kungiyar 'yan uwa mabiya addinin Shi'a da su yi haƙuri su maida wuƙaƙensu kube, domin shi tashin hankali abu ne da idan an san farkonsa, to ba a san ƙarshensa ba. Daga ƙarshe ina ƙara jan hankalin kowane ɓangare, idan yana ganin cewa an shiga haƙƙinsa, to da ya garzaya kotu domin ta bi masa kadinsa. Kuma da fatar Allah ya kawo mana ƙarshen duk wani abu na tashin hankali da zai raba kawuna a 'yan Najeriya. Daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa.
Kyakkyawar fata ta Alhaji Hassan mai waya muka kawo ƙarshen shirye-shiryen. Kafin mu karkare baki ɗaya ga takaitattun labarai.
Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya yi kira ga ɓangarorin ƙasar Burundi da su yi wa Allah su kawo ƙarshen tarzoma, su fara yin shawarwari domin kawo ƙarshen rikicin da aka yi wata da watanni ana yi a ƙasar. Jiya Lahadi, John Kerry ya rubuta a shafinsa na Twitter cewa tilas a kawo ƙarshen kashe-kashe. A Jamhuriyar Afirka ta Tsakiya kuma aƙalla mutane shida ne suka ji rauni a jiya Lahadi a fafatawa da harbe-harbe a Bangui, babban birnin ƙasar, a yayin da waɗanda suka cancanci yin zaɓe ke ƙada ƙuri'a a kan sabon tsarin mulki da nufin kawo ƙarshen tarzoma da aka yi fiye da shekaru uku ana yi. Yau Litinin ƙasar Masar ta gabatar da rahoton farko da ke cewa binciken da ta gudanar bai gano wata shaida cewa ta'addanci ne ya haddasa hatsarin jirgin saman fasinjan Rasha a ranar 30 ga watan Oktoba ba.
To, a gaishe ki da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya. Sai kuma zuwa da yamma, idan Allah Ubangiji ya nuna mana mu shigo da wani sabon shiri ciki har da tsakan mai wuya na Aliyu Mustapha Sokoto, amma ba cewa mun kammala shirye-shiryen kenan ba. Yanzu dai ni da Jummai Ali da kuma Judy Gresham da ta taimaka wajen haɗin namu shirin, za mu tattara inamu mu yi gefe domin ba Halima Jimrau da kuma Jamila Fagifiri don gabatar da shirin matasa yau da gobe. Malamai, bismillah.